sunna ce a ce maka baban wane koda baka da aure kuwa kana kwanan shago kace sunanka Abu Ammar shikenan mu rinka kiranka Abu Ammar ga Aisha na ce mata Ummu Abdullahi ko ta ba yiwa ba akai jingina mata Abdullahi dan yayarta Asma'u binti Abi Bakar Siddiq da aka alkunya abu ne mai muhimmanci a wurin Larabawa kuma yana daga cikin ladabi na sunna wato idan mutum ko kana ganin girmansa ka ambaci sunansa gatsai gatsai in ka san tansa sai ka ce masa Abu Fulan wannan yana daga cikin abinda salaf magabata suke girmama junansu da shi sai ka ji sun ce Malik ibn Anas yau kan sai ya Malik sai ya Aba Abdullahi ya Aba Abdullahi ya baban Abdullahi duk haka suke Hasan al-Basri sai ya Aba Sa'id wana ce ya Aba Abdurrahman haka zaka ji suna kiran junansu an fahimta ku wa an fadalat ibn Ubayd radiyallahu anhu qala fadalat ibn Ubayd yati
wannan abin ku ba da kan wato zai kila ne fa so suke koma mai da karatu rana ne uku saboda inda za a je rike nan kwana uku kuma lokaci iri daya mun taba ji a wani karatu cewa jerwa wato ainihin bayan liman yana jerwa a bayan liman an ce wato bai tabbata ba sai in akwai uzuri ma'ana in sautin liman baya kai wato sai wani ya daga murya sai jer da wani to akwai wani masallaci an yi haka din wato sai da ba a jerwa sai in sautin liman baya kaiwa to sai shi mai gina masa wanda ya gina masallacin ya tashi yace shi ba za a yi masa wannan ba a cikin masallacin sa yayi fada yayi hayaniya da sauransu to menene hukuncin mutumin da ya gina masallacin sa kuma ya zo irin wannan farko abin da ya kamata mutane su sani dukkan wanda ya gina masallaci masallaci din nan daga lokacin da ka gina shi ya zama ba naka ba ya zama na al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su saboda kasancewar sa ma ba naka ba shi yasa koda ka mutu ba a sanya masallaci cikin gado a ce a raba ya zama na wane ko ya zama na wance ko ya zama na suwane ya riga ya zama na dukkan al'ummar musulmai suna da ikon rayar da shi kai baka isa ba a lokacin nan ka hana wani zuwa cikin masallaci ko ka karo wani daga masallaci don ba naka bane ba dan haka ma yana daga cikin gatan da ya kamata kai wa masallaci lokacin da ka gina shi ka ware shi wurin shi daban sabanin cikin gidanka kuma ka samu waɗansu mutane da kai da imanin su da takawarsu ka zama kai ma memba ne ka haɗu kai da su ku zanto waɗansu jami'an kula da wannan masallaci ta yadda komai za a rinka yi a rinka yi shawara saboda al'amuran musulmai kamar yadda Allah ce wa amruhum shura bainakum al'amuran musulmai suna gudanar da su ne bisa ga shawara a tsakanin su da juna an fahimta da kyau ko to wannan shine ya kamata a yi amma mutum ya zo ya gina masallaci dan ya gina kuma an yi wani abu wanda shi yake ganin bai masa ba ko kuskure mutane suka yi bai halatta ba ka zo ka tashi kana musu surutu idan ka haka sai ka rushe duk ladan da kai a baya duk aikin da ka gina sai ka rushe ladan ka amma idan mas'ala ta faru ta addini to kuma ba kyale ba za a yi wannan ya fadi ra'ayinsa wannan ya fadi ra'ayinsa ba sai a bar limamin masallaci da taimakon wasu malamai su tattauna su warware matsalolin a tsakanin su ta fuskar ilimi ba ta fuskar rigima ba ai a cikin harkar addini ba a ba hamata iska ko ba a cewa tashi ka fita ka ba moje a cikin harkar addini kawai abinda ake cewa menene dalilin ka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka kai ko menene naka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka dalilin da yafi karfi shikenan sai a aiki da shi wannan ka'idar addinin musulunci kenan dan haka bawan Allah da ya zanto yayi haka kamata yayi istighfari tsakanin sa da Allah ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala bisa ga cewa abin nan da yayi na gorantawa waɗansu zama a cikin masallacin sa ko ya fitar da su dan sun bada wata fatawa da shi yake ganin ba ta yi masa ba wannan ko alama bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma hukuncin da ya shafi jiyarwa wannan mun shayin magana akai tabbataccen abu ne a sunna ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa idan sautin liman baya kaiwa ya halatta a jiyar ba mutum ɗaya ba ko biyu ne ko uku ne ma suka jiyar a lokacin babu laifi an fahimta ko wannan shine abin da yake tabbatacce ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya guri وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته انكربو حديثي دغ فضالة ابن عبيد من تيتيني ابن عبيد ابن نافذ ابن قيس انا كرنسا ابو انا مسأل كنيا ابو محمد الانصاري الاوسي ان قبيل الاوس فضالة ابن عبيد كيتيوا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته Annabi tana da mutum tabbata gare shi ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallar sa walam yahmadillah bai godiya ga Allah ba walam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam
bai yi salati ga annabi ba, fa kala sai yace ajila haza, kai wannan yayi gaggawa da yawa. Summa da'ahu, sannan sai manzon Allah ya kira shi, fa kala yace idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbihi wa sunay alayhi, yayin da ɗaya daga cikin ku ya sallah, to ya fara da yin godiya ga Allah da kuma yabonsa. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma ya salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Summa yad'u bima sha'a, sannan ya addu'a da abin da ya so. An gane ku? Wato kamar wannan mutum da ya zauna zaman tahiyya, a makon ya karanta tahiyya wanda ta koshi godiya ga Allah da yabo ga Allah, at-tahiyyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat, a makon yayi wannan bai ba. Idan an kammala tahiyya kuma akwai salatin annabi, a makon yayi wannan duk bai ba, sai kawai ya fara da addu'o'i da ake yi wanda suke biyo bayan salatin annabi, wanda bayanin sai zo nan gaba. Bayan ka karanta tahiyya a ɗaya daga cikin lafuzan da muka yi, to kuma za ka yi salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzan da zai zo nan gaba shi ma kuma. An fahimta ko? To daga nan kuma sai ka yi addu'a tabbatacciya daga annabi, shi ma a ɗaya daga cikin lafuzan da annabi ya koyar na idan ka tashi yin addu'a ka yi, su ma bayanin su zai zo nan gaba. To shi wannan mutum da ya tashi bai karanta tahiyya ba, bai yi salati, sai ya yi wannan gaba ɗaya. Me yawa? Saboda ya jahilci hukuncin a cikin addini. Sai annabi ce lalle wannan ya yi gaggawa da yawa. Abin da za ka yi shi ne nan gaba idan ka zo sallah, ka gode wa Allah, ka yi salati ga annabi, sannan ka yi me? Sannan ka yi addu'a. An fahimta ku? Sannan ya da'u bima sha, sannan ya addu'a da irin abin da ya so na dangin addu'a. Shi wannan salati da mutum zai yi a cikin sallah, yayin da ya karanta tahiyya zai yi salati din nan, hukuncin yin salati shi ma wajibi ne. Saboda annabi ya yi umarni da kalmar kulu, wanda bayani zai zo nan gaba. Da wannan ne malamai duk suka, da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da haka, musamman Imam Shafi'i, cewa salatin annabi a cikin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu duk wajibi ne sai mutum ya yi. Akwai malaman da suka tsaya cewa sai a tahiyya ta ƙarshe ne idan sallah ana mar tahiyya biyu, amma mafi ingancin magana da tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu kowace sai ka mata salatin ta. Hasali ma cikan tahiyya ba ta zama ta cika sai in ka hada ta da salati a ciki, sannan tahiyya ta cika. Kamar yadda Imam Shafi'i ya tabbatar, kamar yadda Imam Ibn Qayyim ya tabbatar a cikin littafin sa Jala'ul Afham fi Salati ala Sayyidil Anam. Wa Abi Mas'ud radiyallahu anhu, an karɓo hadisi daga Abu Mas'ud al-Ansari, sunansa shine Uqba ibn Amr ibn Thalaba al-Ansari. Abu Mas'ud al-Ansari kala yace, kala Bashir ibn Sa'ad, Bashir ibn Sa'ad yace, ya Rasulullah, amarana Allah an nusalli alayka, Allah ya mana umarni mu yi maka salati. Da yace inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi, wannan shine umarnin, ku yi masa salati, wa sallimu taslima, kuma ku sallama mata. Allah ya yi umarni mu yi maka salati, fa kaifa nusalli alayka, ta yaya za mu yi maka salati? Wato wannan ke nuna ladabin sahabbai, sun san menene ma'anan kalmar salati, kuma suna da larabcin da in sun ga dama za su iya kera salatin da suka so, mai tsawo ko tsakatsakiya ko gajere, amma sun san ibada ba a yin ta da ka sai an ji ta daga taskar annabta. Sai suka ce kaifa nusalli alayka, yaya za mu yi maka salati? Wato hadha su'alun anil kayfiyya, kina kayfiyyar yadda ake salati suke tambaya. Kaifa nusalli alayka, fasakata, sai annabi ya shiru. Thumma qala, sannan sai yace qulu, shi ma sai da aka yi masa wahayi. Wa ma yasiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, nabiyyun bighayri alwahyi la yatasarrafu. Qulu, ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yace wannan shi zaku fada in kun tashi yin salati. Wassalamu kama alimtum, ita ku sallama kamar yadda kuka riga kuka sani. Wannan ya nuna ya koya musu sallama tun da can kenan. Wassalamu kama alimtum, sallama kuma yadda kuka riga kuka sani, haka za ku yi. Amma salati ga lafazin da za ku yi. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya ruwaito. Wa zalib ibn Khuzaimah fihi, fa kaifa nusalli alayk idza nahnu sallayna alayka fi salatina, kiya ya za mu yi maka salati idan mun so mu yi maka salati din a cikin sallah. Wato ku gane akwai bambanci tsakanin yin salati cikin sallah da yin salati wajen sallah. Yanzu a wajen sallah, da zaran na ce annabi Muhammad, sai ku ce me? Sallallahu alaihi, yanzu kun yi wa annabi salati. Amma idan ka zo cikin sallah ba za ka ce ba sallallahu alaihi wasallam, dole ka faɗi lafazin da annabi ya koyar, qulu allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, in ba shi ba duk lafazin da kai salatin ka bai ba. Kun fahimta da kyau? A wajen sallah ko ka yi shi ko kuma ka yi wani daban, dan idan na ambatan annabi ne dan annabi ce duk lokacin da aka ambace shi mai masa salati yace al-bakhil man zikirtu indahu falam yusalli alayya marwuci shine wanda aka ambace ne bai masa salati ba wato ya zama lalle lokacin da duk aka ambace sunan annabi kai masa salati sallallahu alaihi wasallam to lokacin ba sai ka karanta Allahumma salli ala Muhammad wa ala zuwa karshe ba dan idan haka ne ya so nawa zamu yi ta karanta cewa manzon Allah yace manzon Allah yace in aka ce kowa sai ya karanta wannan dogon salatin kaga akwai haraj to a lokacin nan sallallahu alaihi wasallam ya wadatar amma a cikin sallah dole ka karanta wancan lafazin kun fahimta ko kuma waɗansu malaman koda a wajen sallah suka ce to koda zaka yi shi takaitacce dan kasancewar a wajen sallah ne baka yi wancan dogon ba to lalle ne ka yi salatin ka cigar da alin gidansa saboda ga ka'idar salatin da annabi ya koyar ana yi masa salati ana yi wa ahlul bait salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad to koda a wajen sallah ne idan muka ce annabi Muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ka cigar da ahlin sa kenan kamar yadda ya koyar an fahimta da kyau ko to wannan kenan wato lalle a cikin sallah abin da ya kamata mutum yake nan to a nan gurin kuma ku dan bani kuma hanzari haka in karanto mana lafuzzan da ke nuna salatin annabi dan ku ji ku sani salatin da annabi ya koyar kenan duk wanda yayi wa annabi salati da wani lafazi da ba wannan ba to yayi da lafazin da ba shine annabi ya koyar ba duk wanda yayi da wani lafazi da ba wannan ba daga cikin waɗanda zamu karanto dinnan yanzu to yayi da wani lafazi da wanda ba shi annabi ya koyar ba daga cikin lafazan da annabi ya koyar ga su kamar haka farko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa ya kasance yana yiwa kansa salati da wannan lafazin shi da kansa yiwa kansa salati da wannan lafazin wannan riwayar imamu ahmad kenan da imamu tahawi bi sanadin sahihin kuma hadisin yana cikin bukhari da muslim din banda kalmar ahli baiti nabiyu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kunji nabiyu kenan ko bambancin lafazan ba su da yawa na uku allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid wato ta akwai kalmar ala nan ko babu kalmar ala sai dai ali ibrahim kawai na hudu allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid nabiyar allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim na shida allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid na bakwai na karshe allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid waɗannan lafazza guda bakwai dukkan su tabbatattu ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda zaka haddace daya kai taiwa annabi salati da shi cikin sallolin ka na farilla da nafila baka iya kowanne ba sai shi sallar ka tayi in ka iya biyo kai daya wata rana kai wani yayi in ka haddace duka kuma to ya zanto nurun ala nur haske bisa ka haske kenan an fahimta ku saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da tabi'ai suna kwadayi lokacin da duk suka ji wani aiki da annabi ya koyar ba wai su haddace ne himmar su ba ya zanto sun taba yin aiki da shi a rayuwar su akwai malamai muhaddisuna na da irin su Yahya ibn Ma'in irin su Imam al-Bukhari irin su Imam Muslim irin su Imam Ad-Darqutni manyan malaman hadisi na da irin su Imam Malik ibn Anas wanda idan suka je wata makaranta suka koyo hadisi idan suka dawo gida sai su zauna a ce ba za ka sake fita karatu bai ce a sai na duba naga kowane hadisi da na koyo na taɓa yin aiki da shi kafin sake fita sai su zauna kowanne eh wannan na taɓa yin aiki da shi wannan mun taɓa yin aiki da shi wannan na taɓa yin aiki da shi wannan mun taɓa yin aiki da shi ba daga cikin sahabbai akwai wanda sun karanta komai sun ga duk abin da annabi ya koyar sun taɓa yin aiki da shi amma talakawa ne ba su taɓa yin zakka ba sai suka shiga neman kuɗi ba dan su tara dukiya a ce musu masu kuɗi ba dan su ma su taɓa fitar da zakka kafin su mutu suka ce kunna natahamalu limin ajri sadaqati, mun kasance har da koyi muke yi dan mu samu kudin da za a ce mu ma dai wanta ukutar da zakka. To aiki kenan, duk inda ka karanta wani babi ka duba hadisan ka ka taba yin aiki da su ko baka taba yi ba, wannan shine zakkar ilimi, kuma wannan shi ke sa ilimi ya tabbata. Duk abinda ka rike ka gaina nan daren bai abin nan ba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Daga kaga wannan sune sigal lafazan. Duk wani salati da ba wannan ba, kamar misali akwai salatin da ake koyarwa a kasar Hausa, salatin tunajjina ko ba daga annabi yake ba. Ha kuma akwai salatin da ake koyarwa salatul fati ko shi ma ba daga annabi yake ba. Duk waɗannan na waɗanda suka kirkiro su ne ba annabi ne koyar da su ba. Salatin da annabi ya koyar da bakin sa da sahabbai suka ce kaifa nusalli alayka, sai ce qulu, kaga fi'il amr ne ko Allahumma salli ala Muhammadin wa har zuwa karshe kamar yadda muka karanta su. Duk wanda yake so yawa annabi salati cikin sallah cikin menene wannan ya kamata yi. Kuma kar ku manta, koda a wajen sallah da muka ce ka'i da wata siga daban, muna nufin idan wanda yake yawan maimaituwa ne a baki a wurin majalisin ilimi ana karanta hadisi da an jima a ce annabi Muhammad, zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma idan salati ne da aka shar'anta yin su a wani lokaci, kamar misali bayan an kammala kiran sallah, kaga ai za ka yi abin nan. Sunnoni guda biyar Ibn al-Qayyim yace mai jin kiran sallah lalle ya tsaya ya ga cewa ya yi su. Sunna ta farko, yayin da mai kiran sallah ke kiran sallah ka rinka maimaita abin da yake faɗa, sai dai wajen hayya ala salat da hayya alal fala nan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Sunna ta biyu, idan ya je karshe, ana zuwa karshe, farkon abin da zaka fara yi shine salati. To lokacin nan zaka yi salati ga annabi ga irin wannan salatin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har zuwa karshe. Abu na uku da zai biyo baya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa as-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Wani ba'an Allah jiya ya fadakar da ni kan maganar Allah kullu bil mizaj, cewa shekaran jiya ne da safe ko jiya da safe lokacin da nake karatu a form 1 lecture da nayi na karasa inna la takullu bil mizaj, in ya tabbata na karasa wannan kalmar to kuskure ne. Wannan wajen wannan alladhi wa'adta anan ake tsayawa, warzuquna shafa'atahu wannan da'ifi ne, innaka la takullu bil mizaj wannan da'ifi ne, haka qarin wa darajatir rafi'a wannan duk da'ifai ne. Ina jin a karatun baya ma mun yi wannan. To ka san kuskuren baki kuma ka iya zuwa ka faɗa ba, amma bakin ka kuma ya tsubuce su bulle baka ne wannan. To wannan ka roƙon wa annabi wasila kenan. Wasila da ka roƙon wa annabi yace gida ne a cikin aljanna na mutum daya, bai dace ba sai ga mutum daya, ina fatan in zama ni ne shi. Wato annabi na fatan ya zama shi ne shi. Wannan sunna ta uku kenan. Sunna ta hudu bayan kai wannan, sai ka ce raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Wannan kaga sunna ta hudu kenan. Sunna ta biyar, sai ka ɗaga hannu kai addu'a, ka roƙon wa kanka duk alkhairi, ka kuma nema tsare ka daga dukkan sharri, ko kai wa kanka ko kai wa iyayenka ko dukkan ƴan uwa musulmi. Wannan sunnoni guda biyar din mai kiran sallah bai kamata ya sakaci da su ba. To kaga lokacin da zaka yi salati da annabi bayan kiran sallah, shi ma zaka yi ne da irin wannan lafazin da annabi ya koyar, da sauran wurare da aka ce ayi salati ga annabi duk zaka yi ne irin wannan. Amma salatin da yake yawan maimaituwa a baki, dan zanan mu ce kalla rasulullah, zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba sai ka karanta wancan ba, bai zama wajibi ba a lokacin nan. An fahimta da kyau? Wannan shine bayanin da nake so in yi mana. Yanzu kenan in mun zauna mun bayanin irin zaman da zamu yi, za mutum zai daura hannun dama akan gwiwar dama, hannun hagu akan gwiwar hagu, yayin da yazo yin tahiyya kuma ga tsarin da muka yi bayani jiya ne yadda zai mai ɗan yatsansa irin tsarin da ya kamata ya musu. Bayan nan sai ya tahiya a ɗaya daga cikin tahiyyar da muka karanta yau. Bayan ya kammala tahiya, sai ya salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzzan salatin da annabi ya koyar din. An fahimta ko? To bayan ya yi wannan fa, annabi ya faɗa a hadisin baya cewa sai ya zaɓa abin da ya so ya yi daga cikin mai addu'a. To wannan addu'o'in su ne ga waɗansu kuma daga cikinsu, yanzu za mu karanta cikin littafin da muke ciki ɗin. Bai inganta ba. Kuma tunda nace wannan ne kadai inganta, kaga ai ba sai na kawo maka sauran wanda bai inganta ba, suna da yawa. Tunda dai kaji duk abin da makaranta a ciki akwai wannan kalmar shikenan. A magana ta kariya wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗaya daga cikin ku yayi tahiyya, falyasta'iz billahi min arba'in, to zai nemi tsarin Allah daga al'amurra guda hudu. Wannan al'amurra guda hudu ga sunan zai bayyana su. Ya kulu yace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, ya Allah ina neman kiyayewarka, ina neman tsarinka daga azabar jahannama, wa min azabil qabri, ina neman tsarinka daga azaban qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, ina neman tsarinka daga fitinan rayuwa da kuma fitinar mutuwa. Fitinan rayuwa shine mutum ya rayu kan saban Allah, kan bijire ma Allah, ya zama fitinan rayuwa kenan. Fitinan mutuwa kuma mummunan cikawa ko kuma azaban qabri din, kamar da dan su malamai suka ce. Wa min fitnatil masihi dajjal, haka ina neman tsarinka daga fitinan masihu dajjal. Waɗannan al'amura guda hudu, yayin da annabi ya kammala karatun tahiyyatul salati, kafin ya sallama sai ya nemi tsari daga waɗannan al'amura guda hudu. An fahimta ku? To wannan ke nuna mana kaskantar da kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin ya san Allah riga masa alƙawari shine farkon mai shiga aljanna, amma tare da haka bai gajiya ba, yana neman tsari wajen Allah ya kare shi daga me? Azabar jahannama. Ai ya san ba zai shiga ba. Allah ya alƙawarta masa, kuma ya san alƙawarin Allah gaskiya ne. Amma dan ita kanta addu'a din nan ibada ce mai zaman kanta. Kuma ya sani ai baya nan dujal zai zo, tunda shi ya bada labarin zuwan dujal, kuma ɗaya ne daga cikin manyan alamomin tashin kiyama, wanda shi lokacin baya nan, amma tare da haka yana neman a kare shi fitinar dujal. Kuma azaban kabari ya san ai ba za ta kama shi ba, amma tare da haka yana neman tsarin wannan fitinan mutuwa da fitinan rayuwa. Duk wannan ya san ya amintu gabarin waɗannan, asali ma ya amintar da waɗansu ma ballantana kansa, yace Abubakar fil janna, wa Umar fil janna, Usman fil janna, Ali fil janna, Sa'd bin Abi Waqqas fil janna, Abdurrahman bin Auf fil janna, Talha bin Ubaydillah fil janna, Sa'd bin Abdullah bin Zayd fil janna, har yake da mutum goma duk yace yan aljanna ne. To shi ko fa farkon shi da su kenan, ya ba da shaida kan wani ma, amma tare da haka yake kaskantar da kai yana neman Allah ya kare shi daga waɗannan al'amura. Idan ya zanto annabi yana neman tsari daga waɗannan al'amura, ina ga mu sauran da ku mutane kuma mu muka fi cancantar neman tsari daga waɗannan al'amura. Da haka wannan dai yana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake yi lokacin da wato ainihin kafin a yi sallama kenan. Wani abi wa fi riwayati li muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir, a riwayar muslim yace annabi ya ce a faɗi wannan idan mutum ya kammala at-tahiyatu ta ƙarshe, wato ku gane tahiyya ta farko da ta biyu kowace tana bukatan karatun tahiyya din, kuma tana bukatan karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun fahimta wannan da kyau? Amma maganar yin addu'a kuwa ba a yin ta sai a tahiyya ta ƙarshe kafin mutum ya sallama ne, sannan zai wannan a addu'a din. Sai daga cikin addu'o'in kuma ga ta mun karanta. Wa Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam علمني دعاء ادعو به في صلاتي. ان كربو حديثي daga Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, wato shine Abdullah bin Usman kenan, sunan Abu Bakar Abdullah, sunan mahaifinsa Usman, wanda aka fi sani da sunan Abu Quhafa, wanda shine mafificin mutane in banda annabawa da manzanni, shi Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq yace علمني دعاء, yace da manzon Allah koya mun wata addu'a, addu'u bihi fi salati, wanda zan rinka yin addu'a da ita cikin sallata. Yanzu dan Allah Abubakar bai iya larabci ba, bai san abin da ya kamata ya roka ba, ai yana da zaka'i da kaifin hankalin da ya san ya ga abin da ya kamata yayi. An fahimta ku? Amma duk mai kaifin hankali to a bayan manzon Allah yake kuma, da haka yana gaban manzon Allah kuma shikenan, babu wani mai magana kuma. Da haka sai ya sallama, wannan shine ake bukata mutum ya zanto mai tsabagen bin sunna. Baka da zaɓin ka sai abin da annabi yake, dan kai ba a yi maka wahayi, da haka cikin maganganunka da ayyukanka ka iya yin kuskure, annabi kuwa ubangiji ya riga ya kare shi daga yin kuskure. Alimni du'an ad'u bihi fi salati, koya min addu'ar da zan rinka amfani da ita cikin sallah. Kala sai annabi yake, kul ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا, يا الله للي نينا ظالمت كينا ظالمتي مي يوا, ولا يغفر الذنوب الا انت, باب ما يغفر تذنبي كو سي كاي, فاغفر لي مغفرة من عندك كاي من غفرة وتا غفرة تا مسمن daga gareka, وارحمني كجي كينا انك انت الغفور الرحيم, للي كاي مي غفرة ني كو مي جين كاي ني. Annabi ce karanka yin wannan, wannan hadisi Bukhari da Muslim sun rawaito shi. Dan haka kenan, bayan ka nemi tsari daga waɗancan al'amura guda hudu, ka iya karawa da wannan lafazin da annabi ya koyar da Abubakar. dan bawa ya ba wai ya koyar da shi kadai bane duk wanda ya ji lafazin shi ma ya halatta ya addu'a da shi a cikin sallarsa duk wannan zaka yi ne kafin ka shiga sallama an gane ko wa alaikum salam haba mala gashi an fada a cikin tahiyya gashi an fada a cikin tahiyya wannan duk mutum zai yi su ne a cikin bayan ya kammala tahiyya ya kammala salatin annabi kafin ya sallama na bibe ta wannan fa to banda waɗannan akwai waɗansu lafuzan daban shi imam ibn hajar ya takaita mana kan waɗannan amma ga waɗansu lafuzan ku ji daban daban waɗanda annabi ya koyar da sahabbai su rinka yin addu'a da su farko dai bayan kun ji wancan allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati allahumma inni a'udzubika min al ma'asami wal maghrami a wata riwayan sai ce wa a'udzubika min al ma'asami wal maghrami ina neman kiyayewarka kuma min al ma'asami daga aikin safo wal mazarami daga nauyin bashi sahabbai suka ce yanzu kuma har bashi ma sai a nemi tsari annabi ce eh idan mutum ya ci bashi sai ya yi ƙarya sannan kuma ka ga ya saba alƙawari yana daga cikin abin da annabi ke neman tsari a kare shi shine bashi wannan fitila ya ce a fitar da ita waje in ba haka ba za ta yi ta ɗaukar hankalin ku idan a ɗauke ta a fita waje da ita dan ba ta za ta ɗaukar hankalin ku kun fahimta da kyau da haka annabi ke neman tsari da wannan na biyu allahumma inni a'udzubika min sharri ma alimtu wa min sharri ma lam a'mal ba'du min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'du wato ya allah ina neman tsarin ka daga sharrin abinda na aikata da sharrin ma abinda ban riga na aikata ba wannan ma yana cikin abinda annabi ya koyar mutum ya faɗa cikin sallah na uku allahumma hasibni hisaban yasiran ya allah kai min hisabi hisabi mai sauki kai min hisabi hisabi mai sauki kun san hadisi ya tabbata hisabi mai sauki kuma shine kawai sai da dauki ayyukan amma ko auna su ba za a yi ba a wuce haka da an ce idan an bi diddigi za a kirga to ba wanda zai iya tsira kuma na hudu allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini ma alimta alhayata khairan li وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية كلمة الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين وانا النبي نكرنت وانا كويا كويا أكرنت وانا كفندقي سلم كنا زلتنا وانا لفزت نبير وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وأنا من جيش أبايا نشد عائشة تتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كوير اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا نبكي كجيبا دوغور أدوان ندوغة تأتسك السنة وقال لرجل النبي سيدة ونمتن ما تقول في صلاتي إن كاتاتين أدوى أتكين صلى الله يكيش تيوا واتو كاتدو أنا مغانا أدوى إتا أتكين صلى الله يكي انتبا أو جان صلى الله دوك ولا نقبن دا النبي يقول أنا أكي أتكين صلى الله أو جان صلى الله أما دوك من أجي يسجي في قدا سيبا أن صلى الله كوما كرم تقول هو الله كفا أكو قوالدي ألمنا رجلان إن أنزل الله لا كرجع كم دليل أبي تسولوش
zuwa illa ma sha Allah ga abinda annabi ya koyar da sahabbai su fada a cikin sallah saboda yace shi mai sallah yana munajati yana gane tsakaninsa da Ubangiji to lokacin da kake gane ya kamata ka gabatar da bukatun ka ko sai ka fito lokacin da kake gane a lokacin da kake shirye da bukatun ka annabi yace da wani mutum ma ta kula da salati mai kake fada cikin sallah qala atashahadu yace ina yin tahiyyani ثم اسال الله الجنه فان سي رجع الله الجنه واعوذ به فكان ميت فقال سي النبي تي قد غفر له قد غفر الله بالله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد احد ولم يكن له كفوا احد انت تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم النبي جون متي يا karanta wannan me yace faqala sai annabi ce kad gufira lahu yace an gafarta masa an gafarta masa kaji fa abinda mutumin ya fada kai ka tauka don wannan kosu daya to annabi ko ya ba da sai da ce an gafarta masa an gafarta masa natara wa sami'a rajulan wa sami'a akhar yaqulu ki tashahudihi annabi ya ji wani mutum shi kuma cikin tahiyya bayan ya kammala yana cewa allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أبن دم تمني فتاجنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي يتي ودسورا صحابي يتي تدرون بماذا كنت دمي أدو أقوى قالوا الله ورسوله أعلم سكتي الله دم الله سنة قال سأل النبي يتي والذي نفسي بيده ina rantsuwa da wanda zai nake hannunsa laqad da Allah bismihi al-azim hakika yayi kiran Allah ya roki Allah da sunansa mai girma a watar wa yace bismihi al-azam ya roki Allah da ismul azam allazi idza du'iya bihi ajab irin wanda in an roke shi da shi sai ya ansa wa idza su'ila bihi a'ta in an roke shi da shi sai ya bayar ya salam ina wasu neman ismul azam gashi nan gurutu duk wani ismul azam da zaku ji waɗansu ƴan tsubbu suna faɗa duk bogi ne gashi nan a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da shaidar annabi wa kana min akhir ma yaqulu bayna tashahhud wa taslimi yana daga cikin karshen abin da annabi ya faɗa tsakanin tahiyya da sallama allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta dan Allah ku ji wannan idan muka yi wa kanmu adalci kila in an samu masu kokarin cikin mu wanda suka haddace dai ko biyan waɗannan addu'o'in to kuma shi ne abinda annabi ya rinka yi a cikin sallolinsa kafin ya salma shi ya koyar da sahabbai shi matan gidansa ma shi ya koyar musu dan anan akwai riwayar Aisha ahlul baiti abinda ya koyar da su sun rinka yi kenan sahabbai abinda ya koyar da su sun rinka yi wanda sun fi mu tsarki sun fi mu tabbat na samun aljanna da samun fada wajen Allah da haka babu lafazi da zaka yi ka nemi kusanci zuwa wajen Allah wajen zikiri wajen salati wajen addu'a sama da lafazin da annabi ya koyar shi da bakin sa yace kai kar ka harhado wa kanka hadade ka je ka wani combination daban ka hado can rabbanoni ka tara ko wane ne ka tara can sayyidina ka tara dukkanin zaka bata lokaci ko ba zaka samu lada ba dan ba kai koyi da annabi ba wallahi tallahi babu wanda zai dace da daidai cikin maganganunsa da ayyukansa sai wanda ya dace da koyarwar manzon Allah wannan shi ne tabbacin magana gaskiyar da babu sofanan ƙarya a ciki shi ne abinda annabi ya koyawa duniya ya ce ta yi amma yan bida su ki ce da su bida sai a ce ga zikirin waliwa ne ga zikirin waliwa ne ga zikirin shehiwa ne sai ka ce to ni duk wannan shehinan da waliyan ba ruwana da su ina zikirin annabi da su da annabi waye shugaba ai an san annabi ne shugaba waye kai waye kamar ka waye san asali ya naka waye samu irin rabanka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kamar gaba ai ba ka da kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya da haka duk mai falala to a bayan tafin annabi annabawa gaba ɗayan su kaga a bayan su suke sallallahu alaihi wasallam to da haka abin da ya fito daga bakin sa shine ya dace ka karba ka rike kai aiki da shi Allah ya yi mana gaban ka yanzu bayan kayi waɗannan addu'o'i kuma sai mai ragewa mutum to ga sigar sallama za ta zo wa an wa'il ibn hujr radiyallahu anhu qala sallaytu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وائل ابن هجر ياتي ناي صلى تاره ده النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا سلما ادامنسا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعن شماله هكا هبن دنسا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رواه ابو داود باسناد صحيح ابو داود يرويته ده سندي صحيح سي دي كلمه وبركاته ا قرشي السلامه تبي دون wannan a sallama ta farko ne annabi na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a tabi sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ɗaya daga cikin sigogin sallama kenan sallama tana da siga guda hudu farko wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zuwa dama assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa hagu na biyu assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa dama assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma zuwa dama na uku zuwa hagu kai na uku assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa dama assalamu alaikum kadai zuwa hagu na hudu shine sallama daya wanda ba annabi yayin ta zuwa gaban sa amma bangaren dama dama yace assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam shi ga nawa kenan to cikin hudun nan wanda ta tabbata annabi ya faye yawaita ta ita ce ta bin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum warahmatullah wato dama da haku ko ina assalamu alaikum warahmatullah daga nan mai bi mata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullah daga nan mai bi mata assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum daga nan sai ta karfi assalamu alaikum sallama daya a gaban ka kuma zuwa karkatar da kanka zuwa ga dama daman ka to ita wannan ta karshen hadisin ta ya tabbata duk da cewa shine hadisi mafi rauni in an kwatanta ba ina nufin ya zama zaifi ba a'a bai kai sauran gaba ɗaya ƙarfi ba waɗansu daga cikin malamai ma sun zaifantar da shi kamar cikin manyan mazhabar malikiya Ibn Abdul Bar a cikin littafin al-Istizkar yace wannan hadisin zaifi an fahimta ku a cikin littafin sa al-Istizkar da ya sharhin muwatta na Imam Malik ibn Anas a takaice dai bincike ya tabbatar da ya inganta da haka duk wanda kai cikin nau'ikan sallaman nan yayi sai dai wanda annabi sai yawaitawa shine assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi sauran kuma duk sun halatta idan kai su kuma yayi an fahimta ko to bayan mutun ya gama sallama kuma sai addu'o'in da ake yi bayan an kammala sallama wa anil mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu wato akwai zikirai da annabi ta nadar ai bayan an kammala sallama an karbo hadisi daga mughira ibn shu'ba Allah shi kare da a gare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة النبي يا كسنتينا فدا أكرشن قوة صلى مكتوبة ولتك تفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد النبي يا كسنتينا فدوم منه باين أنك مرة صلى فر الله أنجانيكو ko da yake Ibn Taymiyyah shi yana da wata fahimta daban yace shi ma wannan din da aka ce fi duburi kulli salatin a ƙarshen kowace sallah yace shi kansa wannan din a cikin sallar ake yin sa ba bayan an yi sallama ba kafin kai sallama yace dan an ce duburi kulli salatin idan an ce dubur kuma shine ƙarshen abu yace to ƙarshen abu kuma wani bangare ne na cikin abu wanda bayan sallama kuma to abin da yake bai ko ba cikin sallah bane ba shi fikihin Ibn Taymiyyah kenan anan gurin amma dai wannan dai annabi na faɗa bayan sallah shine abinda mafi yawancin malamai suka ce wa an sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sa'd ibn abi waqqas Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwadu bihinna dubura kulli salatin annabi ya kasance yana neman tsari da waɗannan kalmomi a ƙarshen kowace sallah me yake cewa allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an arudda min an uradda ila arzali al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min adhab al-qabr rawahu al-bukhari annabi ya kasance yana cewa ya Allah ina neman tsarin ka min al-bukhli daga rowa kar in zama marowaci ya kamata in zama mai hannun kyauta to shi yasa sai annabi ya zanto haka yake in ka same shi da akwai kan roka ya baka in ka same shi babu ya maka mai magana mai dadi wanda tafi a baka kudin dan abinda Allah ya koyar da shi kenan wa in ma tu'ridanna anhum mubtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura koda zaka kawar da kai idan mutane sun roke ka baka ba da abinda zaka bayar to ka fada musu magana mai dadi magana mai sauki قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. To sai kasance annabi in ka roke shi da akwai sai baka, in babu kuma sai maka magana mai dadi, ba zai wato ainihin nuna ko sa wuce ba. To wannan halayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam, ai sai mutum yayi namijin kokari kafin ya koyeta. Shi ya san in ya bayar kansa yawa gata ba kai yawa gata ba. Kafin ya maka gata kansa yawa gata dan ya saka ne a cikin taskar sa ta lahira. An fahimta ku? To haka sahabbansa su ma suka gino akan wannan, dan haka yake neman tsari daga ruwa. Wa a'udhu bika min al-jubni, ina neman tsari daga tsoro kar in zama matsoraci. Baya cikin siffa da ta dace kawai mutum ya zama matsoraci, ana son jarumta. Yana daga cikin abinda mutanen da suke tarbiyyantar da yayansa kai mutum ya zama jarumi. Wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umri, ina neman tsarin ka kar a maite ni zuwa ga makaskanciyar rayuwa. Makaskanciyar rayuwa shine irin tsufa takwaf-takwaf din nan, wanda kowa ya gaji da kai so ake ka mutu a huta. Annabi ce ya Allah karka kani irin wannan shekarar. Kaga ko sai Allah ya anshi addu'arsa, ya mutu yana dan shekara 63 a duniya. Bai kai arzalul umri ba. To malamai sun yi sabani menene arzalul umri. Da yawa suka ce, wadansu kai daga cikin su suka ce arzalul umri shine shekaru 80 zuwa abin da ya sama. Suka ce duk wanda ya kai shekara 80 zuwa abin da ya sama to fa ya kai arzalul umri, ya fara gajiyawa. Aka ce saboda me suka ce ai mun ga tarihin wadanda suka wuce baya. Duk yawan su wanda ya kai shekara 80 sai ka ji koka. Gashi san wancan mawakin na lokacin jahiliya yake cewa sa'in tu takalifal hayat wa man ya'ish 80 hawla la abalaka yas'ami. Yace kai na gaji da rayuwar nan. Duk wanda ya kai shekaru 80 ko shakka babu sai ya kosa. Suka ce to shekara 80 shine arzul umri. Ga kuma wanda yana cewa ma as 80 asad da'fu fi jasadi wa hammani da'fu rijli wa ittirabu yadi idza katabtu fa khatti khatt muttarid ka khatti murta'ish al-kaffayn murta'idi fa'jab li dha'fi yadi an hamliha qalaman min ba'di hamli al-qana fi labbati al-asadi wa kulli man yatamanna tula muddatihi hadhi awaqib tuli al-umri wal-mudadi. Wannan ne kai shekara 80, yace ina kaiwa 80 asad dha'fu fi jasadi, gaba ɗaya sai rauni ya shiga kowane sako daga cikin lakkan jikina. Wa hammani dha'fu rijli, rashin kwarin kafafuwa na ya rinka bani takaici. Wa tirabu yadi, hannuna ma rawa yake baya tsayawa wuri guda. Idza katabtu fa khatti khattu muqtarib, ko rubutu aka ce in yi da gani ka san na mai rawar hannu ne. Ka khatti murta'id al-kaffayn murta'id, kai ka ce mutumin da yake karma ne saboda sanyi. Yace fa ajab li dha'fi yadi an hamliha qalaman, imma ma ki yadda hannuna yanzu baya iya rike alqalami. Min ba'di hawli al-qana fi labbati al-asadi, bayan da na dauki maki na jefa zaki ya mutu. Wa kulli man yatamanna tula muddatihi fadawa dum mai gurin dogon rayuwa, kace da hadhi awaqib tula al-umri wal-mudadi, wannan dai shine karshen dogon rayuwa din, shine karshen dogon kwanaki da za a baka, karshen tikatika shine mai shikana zai. To arsal al-umri kenan, mutun ya kai nan ya rasa ba abin da zai. Wadansu suka ce ba lalle bane akai shekara 80 arsal al-umri, wani yana dan shekara 60 ma zai iya kai arsal al-umri. Allah ya saukar masa da rauni a jikinsa ta ko ina. Dan haka dai yana daga cikin sunnar annabi neman tsari daga arzul umri, saboda mutum zai gajiyar kuma ya gajiyar da mutane. Wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya, ina neman tsarin ka daga fitnar duniya. Wa a'udhu bika min azabil qabri, annabi na faɗin wannan a ƙarshen sallah, rawahu al-bukhari. Wa an thawban radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idan sarafa min salatihi istaghfara Allah thalathatan. Saubana mawla rasulillah yace annabi ya kasance in ya kammala sallah yayi sallama, istaghfara Allah thalathatan, zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, wa qala sanan sai ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Duk wannan sunnar annabi kenan in kai sallama. Wannan rawahu muslim. Wa an abi hurairah radiyallahu an karbo daga abu hurairah, Allah ya kare shi da gare shi, kale shi man sabbaha Allah dubura kulli salatin, wanda duk yayi tasbihi ga Allah karshen kowace sallah, salasan wa salatina 33, wa hamida Allah salasan wa salatina yace alhamdulillah kuma 33, wa kabbara Allah salasan wa salatina kuma yake kabbara Allahu akbar 33, fa tilka 99, idan ka kirga ya zama 99 kenan ku. Wa qala tamam al-mi'a, sai kuma ya fada a cikon na 100 din yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu huwa ala kulli shay'in qadir, wanda ya fadi wannan a cikon na 100 din tare da wadancan 99 din, ghufrat lahu khataya,
za a gafarta masa kurakuranta kurakuransa walau kanat misla zabadil bahari ko da sun kai yawan kumfan teku. Abinda annabi ya koyar kenan, ba wahalar yi, maza, mata, yara, ƙanana, manya, kowa ya iya, kuma ga ladan kuma yana nan. Amma duk abin da yake na bid'a sai ka je ka haddace kuma ka kasa yi, ko ba lada. To qadimna ila ma amilu min amalin fajalna wa ba'an mansura. Wannan kuma Muslim ya rawaito shi. Yace walau kana lam yasra zabadul bahri. Haka ya faɗa a wannan hadisin. رواه مسلم وفي رواية أخرى أو رواية دبان إن التكبير أربع وثلاثون أو رواية واتزيف سبحان الله ثلاثين دأكو الحمد لله ثلاثين دأكو أما الله أكبر كما سيئي واتثلاثين دأكو سينا سكوان دريدين أي مقام يسكى دريد لا إله إلا الله سيسكى دكبرة تدما واتدريدين وأن رواية إتماتا تفتا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أنكر قدق معاذ بن جبل النبي ياتي لكي أوسيك يا معاذ ya kai Mu'azu ina maka wasiya la tada anna dubura kulli salatin an taqula kada ka bari karshen kowace sallah ka rinka cewa Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika, wato ya Allah ka bani agaji wajen zikirinka da kuma gode maka da kuma kyautata ibada gare ka. Wannan rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin qawiyyin. A wata riwaya abin da yake da shi inni la uhibbuka ya Mu'azu, wannan yana cikin hadisin da yake kafa hujja da shi dan nuna falalan Mu'azz. Annabi ya kalle shi sai inni la uhibbuka ya Mu'azz, wallahi tabbas ni ina kaunarka kai Mu'azz. Yanzu Mu'azz yana bukatar sai annabi ya masa rantsuwa, amma bushara ne dan ya bashi tabbas. Inni kaga jumla ismiya ce, wanda jumla ismiya ita kadai ta fi fi'liya karfin magana, kuma gashi mabdu'atun bi hamzati bi hamzati bi harfi tawkid shine inna, ga kuma lamul muwatti'a lil qasami dan ana kaddara kasam, ga kuma lamun din wato duk ya karfafa magana, wallahi tabbas ni ina kaunarka Mu'azu. Kai akwai rabota a cikin wannan batun, ina kaunarka da Mu'azu yake haka sai ya ce wa ana uhibbuka ya Rasulullah, sai ni ma ina kaunarka ya annabin Allah. Kala sai annabi sai fala tada an taqula dubura kulli salatin, kar ka kyale fada a cikin karshen kowace sallah, wannan baya cikin naku. Ina faɗa muku wata riwayar ne daban dan wancan riwayar sai, amma ya kawo abinda a cikin wannan wanda na kawo kaga babu wannan kalmomin wanda yanzu mun kara da su ko kace rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika, kaga akan an ce Allahumma inni ala zikrika, nan an ce me rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika, dai dai ma'ana tana koma da kuma shi ma sahihi. Wa an abi umamata radiyallahu anhu qala, an karbo daga abu umamata al-bahili yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a ayatul kursiyyi dubura kulli salatin, wanda ya karanta ayatul kursiyyi karshen kowace sallah maktuba ta farilla, lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa al-maut, ba abinda zai hana shi shiga aljanna kawai sai mutuwa, mutuwa ce kawai ta tsaya ta kai bata ma lokaci da ta zo da shi kenan. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban wa zada at-Tabarani, a riwayar Tabarani yace wa qul huwallahu, za a kara qul huwallahu, amma dai wancan dai ruwayan ta farko ita ce tabbatacciya. Wa an Malik ibn al-Huwayrid, an karbo daga Malik ibn al-Huwayrid qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, kaga fikihun Ibn Hajar kenan. Wannan hadisin ya kamata ya kawo shi a farkon babi ko, amma sai kawo shi a ƙarshe, me yake nufi? Yana nufin duk abin da ya kawo maka daga farkon abin da zaka faɗa a ikama, a tsayuwa, daga hannu, karatun Fatiha, du'aul istiftahi, sai ruku'i, sujada, abinda ake fada a ciki, tahiyya, bayan nan salatin annabi, bayan nan waɗannan addu'o'in dukkan su fadi fada ce da maganganu da ayyuka nawa na annabi da yake yin su a ina a sallah, to sai yace kuma sallu kamar aitumuni usalli, wato duk ku yi wannan gaba daya. Ibn Hajar abinda yake nufi kenan a fakaice, duk ku yi wannan gaba daya, sallu kamar aitumuni usalli. Wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, Imran ibn Husayn Allah ya kare da gare shi, an karbo da gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salli qa'iman, kai sallah a tsaye, fa in lam tastati fa qa'idan, in baka samu dama ba to kai a zaune, fa in lam tastati fa ala jam, in ko baka samu iko haka ba to sai kai koda a cikin gidai. A lokacin Imran ibn Husayn fa yadda lafiya ne, menene fikihun kawo wannan hadisi a nan gurin? Asali idan lafiyarka kalau
ana bukata kai sallah bisa ga tsarin da muka karanta tun daga farkon babu zuwa inda muka tsaya a maganganu da ayyuka wanda ake cikin sallah da waɗanda ake bayan an yi sallama in dai sallan farilla ce haka zaka yi ta to sai ka samu uzuri ne baka da lafiya sai a ce dole sai ka cika wannan sharadin lokacin da ka samu uzuri ne baka da lafiya to sai aka sauƙaƙa maka saiwa da aka ce dole ka yi ta a can gurin yanzu an rage maka ka iya a zaune zama in ya fuskara ka iya a kwance yana nufin tunda an ce ka yi zama rukuni ne an yafe maka saiwa rukuni ne an yafe maka duk in sun fuskara ka yi a kwance ashe kenan kuma a iya yafe maka waɗannan zikiran da waɗannan addu'o'in su ma in ka samu uzuri sai dai in kana cikin halin kamala fa lalle kai su in ka samu uzuri fa an yafe yo aka yafe zama ballantana wata addu'a da za ta biyo bayan tahiyya aka yafe tsayuwa ballantana kuma addu'a da za ta biyo bayan tahiyya ko salati in kana da hanzari kaga da za a yafe maka waɗannan kenan wannan kuma shike nuna muruna ta addinin musulunci wato muruna shine kiyaye halayyar ta mutane da dabi'unsu da yanayin da za su iya samun kansu a ciki na kwanciyar hankali ko rashin sa na zaman lafiya ko rashin sa na da sauransu duk matsaloli na iya zuwa su rikitar da mutum to sai ya samu kansa a halin da ya samu iko a ciki wa illa fa aumi in baka samu iko ba to kai imani sai dai wannan riwayar fa aumi din bata cikin Bukhari tana dai wani hadisin daban وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض النبي أفضع ورمر الله فيها صلى على وسادتنا وان إذن يزوير سجدا سمود بايا إيا كي بوشن سكسا سيطوكو فلو سيرن كدور بوشن سكي فرما بها سي النبي يجيفا دوان نفلا وقال إتدكي صلي على الأرض إن استطاعتا دي سجدا أكن كسا إن كاسا ميكو وإلا فأومي إيماء إن بكسا ميكو بقى تكينوني كوي Allahu akbar kadan sun fi haka ruku'i kenan sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd Allahu akbar ka duka sama da duka da kai ko da baka kugo cikin ka ba yayi saboda kana da uzuri amma ka dauko fulo ko ka dauko dutse ka karasa da shi bai halatta ba in ka sami iko ka kugo cikin ka da sa in baka samu ba fa aumi imani sai kai imani wato nuni waja'al sujudaka akhfada bir ruku'ika sa'ilan nan sai ka sanya sujudarka tafi dukawa kasa sama da dukawan da kake wajen ruku'i rawahu al-bayhaqi bi sanadin qawiyyin imam al-bayhaqi ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai karfi lakin sahaha abu hatim waqfahu abu hatim yace hadisi ne mawqufi abinda yake nufi ba maganar annabi bace maganar jabir ce sai dai bincike ya nuna hadisi ne tabbatacce annabi ne ya faɗe shi ba wai mawqufi bane mawsul ne banda imam al-bayhaqi ma at-tabarani ya rawaito haka al-imam al-bazzar da sun rawaito shi to wannan agurguje shine karshen wannan babu sai mu dakata haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana sai a kira sallah sannan sai a ansa tambayoyi assalamu alaikum za mu ansa tambayoyi guda biyu ne kaje saboda lokaci ba zai yi abin nan din mu ba mukan dade da yawa haka dan haka zamu takaita akan guda biyu kuma yau kun sa akwai wazi kuma dan saboda haka sai dai sauran tambayoyi duk ku yi hakuri suna dan a rubuce kuma zan bi su insha Allah gobe idan mun zo mun tashi daga karatu sai mu bayar da wadataccen lokacin da zamu ansa mafiya yawa daga cikin su waɗanda suke masu muhimmanci kuma daga cikin tambayar akwai jiya tambayar da wani bawan Allah ya dangane da idan liman ya kammala sallah ya kalli kudu ko ya kalli akwai hujja ko babu nace a iyakacin sani na ban san wani hadisi da yake nuna haka ba to sai wani ya kawo min wani hadisi a yanzu a rubuce cikin littafin sifatu salatin da bi wanda Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katiran ma yansarifu an yasari wa qala ana akthara ma ra'aitu rasulullahi yansarifu an yamini abinda wannan hadisi ke nunawa ba wai yana nufin annabi na kallon kudu bane ba ko yana kallon arewa a'a ba ya gama sallama ba idan ya gama sallama zai juyo ta ina yake juyowa ta dama ko ta hagu shine abin da suke magana akai Abdullahi dan Mas'ud yace na ganshi yana juyowa ta dama aga da ta hagu Anas dan Malik kuma yace na ganshi yana juyowa ta ina ta dama wannan yana nuna ya halatta ya juyo ta daman ya halatta ya juyo ta hagu hadisi riwayar Bukhari abin da yace da annabi yayin sallama yakan juyo ne da fuskar sa gaba ɗaya fuskarci sahabbai a zaune wannan shine tabbataccen aikin sa zaman da yake yakan juyo ne kalli sahabbai ya zauna haka amma ba wai ya kalli kudu ko arewa ba waɗannan riwayoyi duk da suke cikin wannan hadisin abinda suke nunawa tunda da yana kallon alƙibla yanzu zai juyo ya kalli sahabbai ta ina yake juyawa ta dama ko ta hagu shine akan nuna halaccin yana yi ta dama yana yi ta hagu ina fatan wanda ya aiko da littafin ya fahimta
ban iya ka dauke mu wannan littaf jiya wani dan uwa idan ba kuma ta ba nan gurin muke ma lokacin da muke maganar limancin mai farilla ya aba mai nafila haka ne ko muke maganar cewa abu ne wanda yake tabbatacce mai farilla yana yi bayan mai nafila sai ta Ibn Hajar ma ya tabbatar cewa ai wannan hadisi ya dai wata magana wanda kila za ku yi kiyayewa a jiya yace ta cikin littafin fitar bari sai yau ya zo da shi to ya je yayi muradiya ya dawo yace a gaskiya mantuwa yayi ko dai kuskuren fahimta ba yadda abin yake ba bayan ya koma ya ga ba Ibn Hajar ne wannan maganar ba haka magana take ba shi Ibn Hajar yana goyen bayan maganar da muka tabbatar da cewa mai farilla na iya bin mai nafila tun ajiya ina da wannan tabbas din to amma kaida ta ilimi ka iya manta da abu dan haka sai sai je dubo ni ma na koma gida kuma sai na sake dubowa an fahimta ku Ibn Hajar dan mazhabin Shafi'iyya ne Imam Shafi'i kuma yana cikin wanda suka bada fatawa cewa lalle mai farilla na iya bin mai nafila ya saba jumhurin malamai akan wannan ko kuma dogaran sa shine hadisin da muka karanta na Amr ibn Salma ina fata an fahimta ku Imam al-Bukhari kuma wannan shine ra'ayin sa dan Imam al-Bukhari babu yayi akan nan gurin cikin sahih al-Bukhari babu yace babu imamatul abdi wal maula wa waladil baghi wal arabi wal gulam alladhi lam yahtalim babin da yake magana game da limancin bawa wanda ba riga ayyantar da shi ba wal maula ko bawan da ayyantar da shi wa waladil baghi da dan zina wanda dan zina ne amma ya girma ya karatu ya zama malami zai zama liman za a bi shi ko kuma za a bi shi ba an gane ku wal arabi da mazaunin karkara ya zo cin kasuwa za ku bi shi zallago za ku bi shi ba wal gulam alladhi lam yatalim da yaro karami wanda bai balaga ba za a bi su ko ba za a bi su ba wannan akan su Imam al-Bukhari yayi babi hadisan da ya kawo a kasa ya nuna duk ana iya bin su an fahimta ku farko bin bawa sai ya fara da asar din Aisha yace Aisha tana da wani bawa sunansa Zakawan wanda yana mata limancin sallar tarawihi har bai hata ce Qur'ani ba tana ba shi Qur'ani ya rike da hannu ya karanta sannan ya kawo can gurin da yazo karshe cikin sharhi maganar Ibn Hajar kenan da yazo kan yaron da bai balaga ba sai yake cewa akwai hadisi da yazo cikin wato a musannam na Abdul Razzaq la yaqumul gulamu hatta ya'tali wato yaro baligi ba zai limanci ba har sai ya girma sai ce wa isnaduhu da'ifun wannan hadisin da'ifi ne yace wa kada akhraj al musannif fi ghazwat al fath Imam al Bukhari ya kawo hadisi tan cikin yakin cikin labarin ghazwat al fath makka ya kawo hadisin Amr ibn Salma bi kasari Allah Amr ibn Salima annahu kana ya ummu qaumahu shi Amr ibn Salima ya kasance yana mutanen salimanci wa huwa ibnu sab'i sinina yana dan shekara 7 wa qila wadansu malaman suka ce inna ma lam yustadilla bihi huna li anna Ahmad ibn Hanbal tawaqqafa fihi fa qila innahu laysa fihi istila'u an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ala zalika Imam al-Bukhari bai kawo hadisin Amr ibn Salima ba anan gurin ya kafa hujja da shi saboda ma wato Imam Ahmad ibn Hanbal bai kafa hujja da wannan hadisin ba wai hanzarinsa kuma shine wai cewa ai wannan mutane sahabban da shi wannan yaro ya rinka musulmanci mazauna karkara ne annabi bai san halin da suke ciki ba ballanta na mu ce ya sani ya tabbatar da su ijtihadin su ne suka yi ba annabi ne ya ba su damar cewa ku je ku nada wannan yaron ba shi ne annabi ya ce ku nada wanda ya fi ku karatu da suka je sai suka yaron ya fi su karatu sai suka sashi daga baya kuma annabi ba ya da tabbacin wannan yaron ke yi dan haka su a wurin su wannan hadisin ba hujja bane ba an gane ku وكل الاحتمال انه كان يؤمهم في النافله دون الفريضه ودان suka ce a'a ai mai yiwa limancin da ya rinka musu a cikin sallan farilla ne a cikin sallan nafila ne ba farilla ba wa ujiba an al-awwal Ibn Hajar yace to in za a bada
bai riga ya taba saduwa da ita ba sai ya sake ta za ta yi idda ba za ta yi idda ba dan nan al-Qur'ani idza nakatum mu'minatun thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrifuhunna sarahan jamila to kaddara mutum ya auri mace bai riga ya fara kusantar ta ba sai ya mutu za ta taka ba ko ba za ta yi ba za ta yi ka bari ta ku za ta yi taka ba to da haka wancan ba shi ne za ta yi taka ba kuma taka ba za ta yi shi ne wata hudu da kwana goma arba ta shirin wa ashira ka bari ta ku a ku yi haƙuri kuma ya ce a ci gaba kuma ai bai kamata ku yi cin kwan makauniya kuma mun zane kan hadisin wato Anas bin Malik ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin, ya kasance baya yin alqanut sai fa in yayi addu'ar alheri ga wadansu ko in yi soyayya mummunan addu'a ga wadansu. Wato shine addu'ar da ake kira ta nawazil, abu ya faru wanda zai sa a yi ta. Yana daga cikin irin wannan alqanut din idan fari ya faru ko wata kwalara ta sauka ana yawan mace-mace, wata annoba ta zo kasa, ya halatta ayi alqanut a dukkan salloli guda biyar. Kun gane ko? Ku gane ba? Idan wata annoba ta sauka a kasa, kwalara ta zo, ana ta mace-mace ko fari mai tsanani ko wato ainihin wata dai annoba, an san dai me ya annoba, duk wani abu da zai zo a yi ta yayin sa ya damu mutane, wata ja'iha samawiya, abinda daga sama Ubangiji ya aiko shi, ya halatta a rinka yin alqanut dan Allah ya yaye wannan. Kuma in za a yi wannan alqanut din, za a yi shi ne gaba daya a cikin sallolin nan guda biyar, kuma za a yi shi ne a raka'a ta karshe bayan an dago daga ruku'i kafin a tafi sujuda. Wannan shine abin da sunnar Annabi ta tabbata. Amma na faɗi ra'ayi ne cikin ra'ayoyin malamai. A cikin kitabun tauhid ne wannan magana. Ala kulli halin wannan karkada mu ba shi zaka saurara ba, ni kike magana. Akwai waɗansu malamai da suke cewa ja'iha samawiya abu ya fado daga sama wanda yake daga kamar wannan kwalara da sauransu ba za a yi musu ba, suna da wannan fahimtar akan wannan. Waɗansu daga cikin malaman hadisi da malaman tauhid suna da wannan fahimtar, sai dai suna ganin za a iya yin ta ne ga waɗansu al'umma musulmi da suke cikin tsanani, suka keɓance wannan kadai da sauransu. Akwai kuma waɗanda suka haɗe, yanzu a nan gurin ina bamu gamamman abu, idza da'a li qaumin ala qaumin, kar ku damu, akwai hadisan da su biyu baya wanda ba ka cikin nan gurin, ma dun naka na daita nan gurin, da za ku yi shiru mu je karshen menene alqanut din, tunda yanzu ko rabin alqanut din ba mai wata kwana. Kun gane ko? Wannan dai hadisi Annabi na yin alqanut idan ya so yin addu'a ga waɗansu ta alkhairi ko kishiyan haka, kuma a cikin dukkan salloli guda biyar, kuma hadisi ne sahihi. Yana yi a bayyane. Na'am. Wa an sa'd ibn Tariq al-Ajla'i radiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakr wa umar wa uthman wa ali afa kanu yaqnutuna fil fajr qala ay bunay muhdath rawahu al-khamsatu illa abu daud. An karbo hadisi daga Sa'd ibn Tariq al-Ajla'i, shi Sa'd ibn Tariq al-Ajla'i kala yace qultu li abi, na ce da mahaifina, ya to ya mahaifin nasa shine Tariq al-Ajla'i kenan, innaka kada sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, kai ka taba yin sallah bayan annabi, wa abi bakr ka taba yin sallah bayan abu bakr, wa umara haka bayan umar dan khattab, wa uthman wa ali duk kai sallah bayan waɗannan annabi da halifofin sa hudu. Afa kanu yaqnutuna fil fajr, shin sun kasance suna yin alqanutu a sallan asubahi? Qala, sai yace ai bunai, yace ya kai dana muhdath, ai wannan bid'a ne, muhdath kagaggen abu ne, yin alqanut a sallan asubahi kadai ta kowace safiya, yace wannan bid'a ne. Wannan hadisi rawahu al-khamsa, malaman hadisi guda biyar sun ruwaito shi illa Abu Dawud, tun banda Abu Dawud, wato yana nufin Imam An-Nasa'i, wato Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad bin Hanbal, haka Abu Bakar ibn Abi Shayba ya ruwaito hadisin, haka al-Imam Tahawi, hadisi ne kuma sahihi. Wato abinda wannan hadisi ke nunawa, keɓantar sallan asubahi ita kadai da yin alqanut a cikinta, wannan bai tabbata ba daga annabi. Hadisin da yake madogara a kai shi ne hadisin baya na Anas bin Malik, wanda yake cewa annabi bai gunce bayan alqanut a sallan asuba har ya bar duniya, wanda kuma ya tabbata hadisi ne, hadisi ne zai yi. Al-Qanut din da ya tabbata daga Annabi yanzu guda ɗaya ne yanzu kafin mu je mu samu na Al-Fajr. Kafin mu samu kenan Al-Witr. Shine Al-Qanut na nawazil. Idan wata musiba ta sauka ko idan yayi nufin yawa waɗansu addu'a. To wannan yana yi a cikin dukkan salloli guda biyar na yini baya keɓance asubahi ita kadai. Kuma na yi a raka'an ƙarshe kamar yadda muka bayyana, kuma a raka'an ƙarshe bayan ya dago daga ruku. Kun gane ko?
وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. الحسن بن علي الله تعالى دع غريب يكتي وأنه قال ياتي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تبت غريبي يا قويدني وتنس كلمومي أقولهن في قنوت الوتر وأن النظر لك كلم تاسو القنوت نوتري. An gane ko? Wato idan ka zo tabbaci da wutri, idan ka zo wutri da raka'an ƙarshe, to idan ka yi Al-Qanut. Wannan ya tabbata a cikin sunna Annabi yana yi, ko da yake ba kullum ba, ba koyaushe ba. Wata rana yakan yi wutrinsa haka nan ba Al-Qanut, wata rana ya yi Al-Qanut. To idan ya tashi yin Al-Qanut ɗin ga cikin irin abin da Annabi ya koyar mai Al-Qanut ɗin ya faɗa. Allahumma hadini fiman hadayt, wa afini fiman afayt, wa tawallani fiman tawallayt, wa barik li fima atayt, wa qini sharra ma qadayt. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من وليت تبارك ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من آديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي
صلى الله
عليه وسلم وصلى الله تعالى على النبي.
Imma kuma warkaswa daga azaba, warkaswa daga fadawa cikin fushinka. Wa tawallani fiman tawallayt, ka jibanci nauyina cikin waɗanda kake jibantar nauyinsu. Wa barik li fima atayt, ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani, ko na dukiya, ko na yaya, ko ma menene ka bani cikin kyautar duniyar samun albarka ciki. Wa qini sharra ma qadayta, ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta zai faru a duniya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka, kai ne mai zartar da hukunci amma ba a zartar da hukunci akan ka. Wa innahu la yadhillu man walayta, lalle duk wanda ka jibanci nauyinsa ba zai taba kaskanta ba. Wa la yu'izzu man adaita, duk wanda kai gaba da shi ko kai fito na fito da shi ba zai taba samun daukaka ba. Tabarakta rabbana, albarkatunka sun yawaita ya ubangijinmu. Wa ta'alaita, kuma lalle ka girmama, girman ka ya bunkasa. To wannan shine daidai kuma anoni na gurguje dake cikin wannan. Wannan Al-Qanut mutum, wannan mutum zai karanta shi yayin da yazo Al-Qanut na cikin wutri. Kun bayyana da kyau, idan mutum yazo sallar ta fa'ida wutri, a wutri din zai karanta wannan. To bambancin wancan Al-Qanut din da ɗazu da wannan, wancan ana yin sa bayan ruku'i, amma Al-Qanut ko na cikin wutri ana yin sa ne kafin ruku'i. Shine abin da yake tabbatacce. Duk malaman da suka ce a iya yin sa bayan ruku'i sun yi kiyasin shi ne akan wancan. Kun bayyana ko? Kiyasin sa kawai suka yi, amma ba nassi ne nuna haka ba. Wa bi riwayatin sahihatin Ibn Khuzaimah bi ziyadati la man jalinka illa ilayka, akwai wata riwaya tabbatacciya wadda malam bai kawo ta anan gurin ba. Bayan ya ce tabaraka rabbana wa ta'alaita, sai kuma ya kara cewa la man jalinka illa ilayka, la man jalinka illa ilayka, ba wata mafaka da za a guje maka illa ilayka, sai dai a koma zuwa gare ka. An bai ta ku, wato in kana jin tsoron Allah sosai ka koma gare shi, dan ba inda zaka je ka guje masa kuma. Me kace malam? Eh, wannan kali da ake cikin sallar Al-Qanut, ko cikin wato addu'o'i na Al-Qanut, sauran kalmomi da ake karawa da yawan su ba su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Banda wannan akwai kuma wani daban wanda zamu karanto shi nan gaba cikin waɗanda suka inganta, banda su ba wanda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sauran ijtihadi ne na malamai su kare kalmomi, waɗanda suna ganin ja'izanci tun da sallah wuri ne na addu'a, in ka roki wani abu matuƙar abin alkhairi ne shikenan babu komai. Waɗanda suna ganin mafi kyau ka takaita daidai kalmomin da Annabi ya takaita, kar ka kara wani abu kai, dan da abin da zaka roka ka wuce nan ne. Abin da duk zaka shigar na addu'arka zai fitar daga cikin wannan kalmomin. Waɗansu kalmomi ne mujmala a dunkule, ma'anonin su suna kwashe da yawa, in za a fasa ma'anar su tana da faɗi matuƙa ƙwarai da gaske. Ba na ce ku yi haƙuri ba, babu da haƙuri ne. Ba na ce ku yi haƙuri ba, za mu karanta daga wani littafi. Wallabai haƙi Ibn Abbas.
shi Abdullahi ibn Abbas kala yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna du'a'an nad'u bihi fil qunut min salati subh. Annabi ya kasance yana koyar da mu wata addu'a da muke yin amfani da ita a al-qunut na sallan asubahi. Saura da ni sai ce wa fi sanadihi da'fun, wannan hadisin a cikin sanadin sa akwai zaifanci, ma'ana bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Malaman hadisi sukan kawo babi sai su kawo hadisi gaba ɗaya da suka shafi wannan babin, su kawo sahihi da wanda ba sahihi ba, da gangan suke kawo wanda ba sahihi ba don su yi bayani a kansa, don ya zama to izina cewa ko da ka ga magana kaza an ce kaza to ga madogaran hadisin ba sahihi ba ne ba. An gane ko? To don saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma yanzu zamu karanto kaɗan daga cikin wani hadisin da su ƙara fayyace mana wato ma'anar abin fillafilla dake dake. Kamar yadda muka faɗa tun a baya, Al-Qunut da Malam Dawud ke magana akai na nazila shine nan gurin a cikin littafin Sifatu Salatin Nabi, Sheikh Al-Albani ta Al-Qunut fi Salawatil Khamsi lin nazilati, yin Al-Qunut a cikin dukkan salloli guda biyar lin nazilati dan wata musiba da ta sauka, a iya yi ko ba za a yi ba, sai ya ta kawo hadisai. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi ar-rak'ati al-akhirati ba'da ar-ruku'i. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yana son yayi addu'a ta mugunyar addu'a ga kafirai ko kyakkyawar addu'a ga musulmai, qanata fi ar-rak'ati al-akhirati, yana yin al-qunut a cikin rak'an karshe ba'da ar-ruku'i, yaushe bayan ya dago daga ruku'i. Idza qala sami'a Allahu liman hamida, bayan ya ce sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, sai ya karanta wannan al-qunut. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Ahmad bin Hanbal sun rawaito shi. Wa kana yajharu bi du'a'i, ina tambayar da zuwa ne ke ta za a bayyane ko a sirrance. Wa kana yajharu bi du'a'i, annabi ya kasance yana bayyanar da wannan al-qunut din a sarari aji. Wannan riwayan kuma ita ma Imam al-Bukhari ya rawaito, haka Imam Ahmad bin Hanbali. Wa yarfa'u yadayhi, bugu da ƙari kuma yana daga hannu a lokacin da yake karanta wannan al-qunut din. Wannan riwaya kuma Imam Ahmad bin Hanbal da Imam at-Tabarani suka rawaito da sanadi sahihi. Wa yu'minu man khalfahu, kuma waɗanda ke bayan sa suna ta cewa amin 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 lokacin da yake addu'a din. Ita kuma wannan riwayan Imam Abu Dawud da Imam al-Hakim an-Naisaburi duk sun rawaito ta, kuma riwaya ce ingantacciya. Yanzu karkashin wannan ana yin addu'a lin-nazilati, kun fahimta ko? Idan wata musiba ta sauka, ko idan annabi ya so ya addu'a alkhairi ga waɗansu musulmi da suke wani yanki na duniya, ƴan uwan musulmi da suke Albania, ƴan uwan musulmi da suke Philippines, da suke waɗansu cikin matsaloli na rayuwa, mu yi musu addu'a a cikin al-qunut a cikin dukkan salloli guda biyar ya halatta. Kuma za mu yi al-qunut din nan ne bayan an dago daga ruku'i. Haka ne ko? Bayan an dago daga ruku'i, kuma liman zai yi karatun al-qunut din a bayyane, kuma mu a bayan su ce amin, duk gashi hadisin annabi sun tabbatar da wannan. Amma waɗansu malamai kamar yadda na faɗa suka keɓance suka ce banda wato linnazila suka ce ba za a yi ba saboda waɗansu dalilai nasu, wannan kuma shi kuma saboda waɗannan hadisai suka tabbatar da annabi shi kuma yake za a yi. Saboda haka ko da wani lokaci idan malamai sun yi maganganu guda biyu, wani lokaci ka kawo dalilan waɗannan, wani lokaci ka kawo na waɗannan, wani lokaci ka yi magana a kansu gaba ɗaya, abu dai wanda yake tabbatacce galibin ahlul hadis a kansu suka tafi shine ana iya yin al-qunut a cikin dukkan nazila. Amma maganar ba za a yi ba kan nazila galibin waɗanda suka taba kan haka malamin mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a, da haka sai Muhammad Salih bin Taymiyyah ya matsa lamba akan ta cewa lalle ba za a yi akan kowace nazila ba. An bayyana wannan da kyau. To ina zuwa, ai ban ƙara sama. Wa kana yaqunutu fi salawatil khamsi kulliha, yana yin al-qunut ne a cikin dukkan salloli guda biyar. Wannan riwayan Abu Dawud kenan da Darqutni. Lakinnahu kana la yaqunutu fiha illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin fa rubbama qala, daga cikin irin abubuwan da annabi ya rinka faɗa yana cewa Allahumma anjur Walid ibn al-Walid wa Salma ibn Hisham wa Iyash ko Iyash ibn Abi Rabi'a, Allahumma shdud wata'ataka ala mudar waj'alha sinina ka sini Yusuf, Allahumma al'an li Hayyan wari'ilan wa zakwan wa mutayyatu asatillaha wa rasulahu, cikin irin abin da annabi ya rinka faɗa. Thumma kana yaqulu idza faraga min al-qunuti, idan ya kammala al-qunut din sai ya ce Allahu akbar fa yasjudu, sannan sai ya tafi sujuda. An gane ko? to wannan alqanut kashi na farko kenan. Alqanut kashi na biyu kuma na witri fa kana yaqanutu fi raka'a fi raka'atil witri ahyanan, yakan yi alqanut a cikin raka'a ta witri wadansu lokuta ba kullum ba kenan. Wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i, ina tambayar ka ta dazu, wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i, idan ya tashi alqanut din kuma zai yi shi ne kafin ruku'i in dai a cikin witri ne. Wannan shine riwayan Abubakar ibn Abu Shayba da kuma Abu Dawud da Imam An-Nasa'i a cikin littafin sa As-Sunanul Kubra, haka Imam Ahmad a cikin Musnad, haka Imam At-Tabarani, haka Imam Al-Baihaqi, haka Ibn Athakir bi sanadin sahihin, haka Ibn Manda a cikin Kitabut Tauhid din sa, dukkanin su sun tabbatar da wannan riwaya ta cewa idan Annabi zai yi alqanut a cikin sallan witri ko a cikin raka'an witri yana yi ne yace kafir ruku'i la ba'da ruku'i. An fahimta ku? Su kaga shine an sa tambayar ka ta tsaro. To da haka waɗannan su ne abin da yake ya tabbata cikin mutum. Yanzu kenan alqanut irin nawa muke da shi? Biyu. Imma alqanut inda nazila, imma kuma alqanut na me? Na mutum. Wannan su kaɗai ne tabbatattun alqanut daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa alaikum salam.
Tambaya dai mai kyau.
Cewa idan mutum Annabi ya bada labarin idan annoba ta zo ta faɗo wa al'umma wanda suka mutu a cikin shahada suka yi. Wannan hadisi da ta cire daga Annabi. Yace da can annoba azaba ce, amma daga baya rahama ce Ubangiji ke zabar wanda yaso. To idan aka ce ayi alkanu dan Allah ya dauke ta kuma kin kamar ba a ture wannan abin nan ba. Abinda mutum idan mutum yace maka wannan sai ka ce a cikin alkanu me ake yi? Addu'a. Addu'a me take? Shi ne abinda zai ce maka. Addu'a ibada ce. Lokacin da kai ibada sai zama laifi. Aha. Kuma addu'a din nan kana yi a matsayin ibada ko da ba an sa maka ba. Domin cikin waɗanda Annabi ya alqanut a kansu ya la'ance su daga baya sun musulunta. Addu'ar Annabi an karba kenan? Da an karba addu'ar da ya musu alqanut da za su musulunta? Da za su tabe ne har abadan abada su shiga wuta. Kawai yadda ku? To da haka ita addu'a ibada ce mai shinkashin kanta. Da haka Allah ke cewa da Annabi kai istighfari bayan ya ce ya yafi masa. Ya gafara laka Allahumma ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Wayutimmu ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima, duk abinda Annabi ya an yafe masa, amma tare da haka sai ce fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika, wannan zunubi yake da shi bayan yafe masa, ashe ibada ce. Kun fahimta da kyau? Ibada ce. Kuma idan kai wannan addu'a din duk wanda Allah ya kaddara zai mutu a wannan shahada, addu'ar ka ba ta hana ya mutu. Idan ka alƙalu din dole sai ya mutu. Ijtihadin sa kenan. Sheikh Muhammad bin Abdullah ijtihadin sa kenan. Ina jin lokacin da muke magana karatun kitabut tauhid. Idan dai kun saurara mun karanta wajen. Wato abinda Imam Malik ibn Anas ke faɗa. Yake cewa ba duk abinda ka sani kake faɗa ba. Kowane irin abu kana bashi lokacin sa. Yanzu idan ka zo kan matsala daya kace duk abinda ka taba sani a matsalan sai ka faɗa. Sai kullum mu tsaya kan hadisi dare ke zamu kare. Amma sai ka faɗi kawunan alƙaluma na magana sai a wuce gaba. Wata rana sai wani tambayo sai zunguro to sai ji sauran
wata rana sai wani ya kara zungurowa sai ji sauran. To haka al'amura take tafiya. A wancan munasaban kitabut tauhid ne. Yawanci abinda aka fi matsawa akai ba wato fada da magana ta fikihu ba, tun da magana ta tauhidi. Kullum ko da hadisi ya zo da yake dauke da sako na fikihu, muna kokarin ya zame mu fayyace abinda ya fi littafin tauhid din, kar mu fita daga doron tauhidi mu koma fikihu. To haka idan mun zo kan masail fikihiyya haka za mu matsa a nan, ba za mu fita daga can gurin ba, sai dai abinda dangantakar magana dole ta kawo shi sai an faɗi. Ina ba ta ga fahimta. Wa alaikum salam. Dangane
da usulin wannan ayatu da bangaren sunayya. Malam na kan ga kaman maza akwai maza haba guda maka maza da Imam Ahmad.
Eh.
Da ba kai ba ga baki ma ba sai a garin sun ba. Kuma to da wata sai ta kai ya samu shi.
Shi ne ai.
Kamar da sun ci sun karan na ibn. To asar maka dawo. Ya kuma kenan su
a'a yau idan suka yi sabani, malamai suka yi sabani, ba wanda aka wajabta maka cewa dole sai ka buwa ne, sai ka tafi akan hasken dalili. Wane ne ya fi karfin dalili? Shi ne kawai magana. Kowa zai iya yin ijtihadi cikin malaman nan, kowanne mujtahidi ne. In ya dace da daidai yana da lada biyu, in ya kuskure yana da lada ɗaya. Yayin da ka zo kai na baya sai ka kalli dalilin kowa, duk wanda kake ganin dalilin sa ya rinjaya ya fi karfi sai ka bi. Wannan shi ne magana. Ko da ɗalibai Imam Malik su duka ba su sallama masa kan duk abin da ya bari fatawa ba, so da fatawoyin Ibn al-Qasim sun saba wa Malik. Yanzu a cikin mazhabar Malikiya musamman ta mutaakhirun, kashi uku cikin hudu na mazhabar kusan fatawoyin Ibn al-Qasim ne, ba na Imam Malik din bane ba. Amma yaushe za ka gane wannan? Bincike ne zai nuna maka wannan. Daga cikin littattafan da za su taimaka maka ka gane wannan, ka samu zahir din bayanai, kaga littafin Az-Zakhira na Shihabuddin al-Qarafi jiziki 12 ne a kan mazhabin malikiya ne. A cikin kitab idan na ce kala fil kitab na yi shiru, ina nufin mudawwana kenan. Yace kitab kai kafe qur'ani, kala fil kitab yace ina nufin mudawwana kenan. Idan na ce kaza ina nufin kaza kenan. Zai kawo magana Imam Malik, ya kawo magana Shafi'i, yace dan Shafi'i yayi karatu wajen Malik, ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo dalilin wannan. Yanzu idan muka zo mu muna magana akan abin da ke warware alwala guda nawa ne, ahadasun da me? Da asbab. To ahadasun din nan su ne me? Al-baul da al-ghaiz da me? Nahan da me? Da al-mazi da me? Al-wali da me kuma? Shike ne sun kare. To asbab ba? Annaw mustaqilu da waye da karasa. To idan ka koma cikin zakira sai ce ma abinda ke warware alwala guda 25 ne. Kuma maliki yake. Guda 25. Kuma malikiya kuma ya tafi ransu ɗaya bayan ɗaya har sai ya kai maka su ƙarfi. Ka ji kenan, ashe har yanzu kan muka gani, wato ashe san yana baya kenan. Mun ga kansa amma san yana baya. Saboda haka mas'aloli dai irin wannan a hankali ake bin su. Kullum mai tsoron Allah ya fahimtar da mu menene daidai mu yi aiki da shi. Wannan shi ne riban ilimi, ka gane abin da yake daidai kai aiki. Kuma har kullum ka gane daidai. To kuma ba dabaran ka bace ba, gaman ka tarne daga Allah subhanahu wa ta'ala, amma ba dabaran ka bace ba. Kuma idan ka ga dan uwanka bai gane daidai ba, ba dolancin sa bane ba, sai kai masa addu'a shi ma Allah fahimtar da shi daidai. Kuma har kullun ka tafi kan wani abu da a wani littafi da ka dogara da shi, sai daga baya ka ga wani magana da tafi shi karfi, adalci shine sai ka bi wannan maganar mai karfin. Kuma adalci shine wancan littafin karfin mun na masa magana. Ka faɗi maganar magana, yau wannan ai ba da dalili, ai wani ma da yace kaza ba da dalili kaza, wannan duk bai dace ba. An fahimta ko? Allah shi mana gaban kasa. Cewa me? Wannan shawara ce mai kyau. Matsala ta shi ne ina da zafi wajen aron littafi. Abin da ya faru shi ne tahajjufan bilai matilla ba wa alfahari ba. Tahaddukan bi ni'matillah yana daga cikin abin da na matsa da shi a zamanin da na Saudiya shekara hudu da wani abu. Duk abin da na samu kusan kashi biyu bisa uku a littafi yake tafiya. Ko me na samu?
to wannan yasa da dama daga cikin tafin mutun ya samu sa can wanda anan ko an baka kudin ba za ka iya sayan su ba. Yanzu misali majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyyah juz'i 37 kwanaki